sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da hantsin ranar yau Alhamis 7 ga watan Nuwamba shekarar 2019 akan mitoci 17.25.49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saki saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Niger tare da jakadan Amurka a jamhuriyar Niger da shugaban asusun tallafi na MCC dake Amurka sun jagoranci bikin kaddamar da ayyukan raya Roman Rani a birnin Kwanni sannan Sule Mumuna Barma zai gabatar da shirin na kassa har ila yau kuma Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana sannan kuma sai sakonnin da kuke bar mana akan na'urar tarho amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin labarin duniya
jama'a assalamu alaikum shugaban Amurka Donald Trump ya nemi babban attorney general din kasar William Barr da ya kira taron manema labarai domin ya wanke shi daga duk wani zargi da ake masa kan ganawar wayar tarho da suka yi da shugaban Ukraine amma alƙalin ya ki amincewa kamar yadda jaridar Washington Post ta ruwaito jaridar wacce ta ambato wasu dake da masaniyar wannan lamari ta ce wannan tayi da shugaban Trump ya yi wa Barr na zuwa ne a daidai lokacin da fadar gwamnati ta White House ta saki takardun da ke dauke da bayanan tattaunawar da shugabannin biyu suka yi wanda suke dauke da kiran da Trump ya yi wa shugaba Vladimir Zelensky da ya binciki abokin hamayyarsa Joe Biden shi dai Trump ya musanta cewa ya aikata ba daidai ba a tattaunawarsu da takurin aikin nasa na Ukraine shugaban kwamitin da ke kula da tattara bayanan sirri a majalisar wakilan Amurka Adam Schiff ya ce a mako mai zuwa za a fara gudanar da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a bainar jama'a binciken da ke kokarin gano gaskiyar zargin cewa Trump din ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin waɗanda suke so su fafata da shi a zaben shugaban ƙasa na 2020 a bangaren 'yan Democrat.
We will be beginning with the testimony of Ambassador Taylor and Ambassador Kent on Wednesday.
Yace a ranar Laraba za mu fara da sauraron shaidar jakada Taylor da jakada Kent sannan a ranar Juma'a mu saurari jakada Ivanovich. A je Laraba Chief ya bayyana hakan bayan da aka kwashe makunni ana sauraron shaidu cikin sirri. Inda yace Amurkawa za su samu damar yin alƙalanci da kansu kan wannan bincike. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan na barazana cewa shi fa zai ƙara ƙarfafa dangantakar hulɗar soji da Rasha idan har Amurka bata janye takunkumin sayen jiragen yaƙi da ta kakaba ma ƙasarsa ba. Gargaɗin na zuwa ne gabanin wata ganawa da aka tsara Erdogan zai yi da shugaba Trump a mako mai zuwa. Ita dai Turkiya na shirin sayen jirgin yaƙi kira Su-35 daga hannun Rasha kuma tuni har ta fara muzurai ga ƙawayenta dake yammacin duniya da wannan cefanen jirgin yaƙi da za ta yi. Ita dai Amurka ta kakaba wa Turkiyyar takunkumin sayan makamai ne a matsayin martani bayan da Turkiyyar ta sayo na jirgin yaƙi kira S-400 cinikin da hukumomin Washington suke ikirarin zai kassara makaman yaƙin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta NATO. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya jaddada adawarsa da wata shawara da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar na cewa su haɗa kai su kaddamar da gagarumin yaƙi a kan gungu-gungun masu safarar muggan ƙwayoyi a Mexico bayan da mambobin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin suka kashe wasu Amurkawa tara da suka haɗa da mata da yara ƙanana a arewacin ƙasar ta Mexico.
Quisiéramos que esto no sucediera.
Of course we didn't want this to happen, but we do not.
Gwamnatin Mexico ce lalle ba ma so wani hakan ta faru kuma muna ganin bude wuta akan su ko amfani da ƙarfin tuwo ba zai samar da maslaha kan wannan matsala ba. Shugaba Obrador ya bayyana hakan ne a jiya Laraba a taron manema labarai da yake yi a mako-mako. Indiana na ta shirin gwamnatinsa na ganin ta shawo kan matsalar ta hanyar gudanar da shirye-shiryen da za su magance tushen rikicin. A yau Alhamis, wata kotu a China ta yanke hukunci ga wasu mutane tara bayan da aka same su da laifin safarar miyagun ƙwayoyi zuwa cikin Amurka. ‘Yan sandan China sun cafke gungun masu safarar ƙwayoyin ne a birnin Shintai da ke arewacin ƙasar, bayan da ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta Homeland Security ta miƙa musu wasu bayanai a shekarar 2017. Hukumomin sun yi nasarar kwace kilogram 11.9 na ƙwayoyin fentanyl da ke rage raɗaɗin ciwo. Daga cikin hukuncin da aka yanke wa mutanen, akwai wanda aka yanke mai hukuncin kisa amma aka sassauta shi zuwa hukuncin ɗaurin rai da rai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu tare da jakadan Amurka a jamhuriyar Niger da shugaban asusun tallafi na MCC da ke Amurka sun jagoranci bikin kaddamar da ayyukan raya noma a birnin Kwanni, inda suka ba da tallafi na kudi sefa miliyan 250 domin bunkasa sha'anin noma da nakasassu. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni, Haruna Mannan Bako, ya aiko mana da karin bayani.
Shugaban kasar jamhuriyar Niger ne Alhaji Isu Muhammadu ya jagoranci bikin soma ayyukan raya dam ko gandari na birnin Kwanni tare da jakadan kasar Amurka a Niger da shugaban asusun MCC na kasar Amurka da ta baiwa jamhuriyar Niger kyautar tsabar kuɗi miliyar 250 na sefa da za a kashe a tsawon shekaru 5 domin raya sha'anin noma a cikin kasar. Daga cikin su sefa sama da biliyon 40 ne za a kashewa dam ko gandari na birnin Kwanni domin raya shi tare da bunƙasa noma wa maza da mata tare da cuɗanyawa da nakasassu, haka ma hanawa matasa tafiya cin rani ƙasashen waje ko tafiya neman zuwa Turai suna kashe kanunsu a cikin Sahara ko kuma a teku. Shugaban ƙasar ta Niger Alhaji Isu Muhammadu ya yi jawabi a wurin wannan gagarumin biki a garin birnin Kwanni kamar haka. Jawabin shugaban MCA Niger da na jakadan kasar Amurka da na Simkin Pros, shugaban Millennium Challenge of Corporation na kasar Amurka da ta tallafa wa jamhuriyar ta Niger domin raya gonakai sama da 2,500 da zai shafi manoma sama da mutum 10,000 sun yi farin cikin ganin wannan ranar tare da yi wa al'ummar birnin Kwanni barka da samun wannan tallafin na kasar Amurka. Waɗansu daga cikin mutanen da suka halarci bikin soma da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma na dam ko gandarin birnin Kwanni sun zayyana muna nasu ra'ayoyi.
Ne Alhaji Musa Mamman president na cooperative ta Kwanni ta biyu, abin da zance alhamdulillahi lalle dai wannan abin rana mu ta wani ciki ta gare mu babbar rana ta wadda muke kira yau, gashi Allah ya kawo mu ranan nan, sai godiya ga Allah. Mana isu sai Allah mun gode mun ji dadi kuma wannan abin da shugaba Muhammad Isu ya dauka, Allah ya taimaka, Allah ya sa a waye mu kuma Allah ya sa abin da za a tsere gare mu.
To yiwa ta kare shikenan. kaji shi ya samu warin ciki dai muka mun kamar mutun da asawa warin muka zo nan ga kwani ai sallah ta da
ministan harkokin gidan gona Labade Abuba shine yayi jawabin kaddamar da aikin a wurin wannan bikin da ya samu halartar sarakunan gargajiya magajin nan gari ministoci ɗan majalisun dokoki na ƙasa da shugaban gundumar birnin kwani da mataimaki na farko na majalisar dokoki na ƙasa da babban wakilin shugaban ƙasa da sauran shugabanni na hukumomi na Niger da gwamnan jihar Tawa da dimbin jama'a da albarkanci bikin inda shugaban ƙasar Niger ya hau bisa dandankaro domin soma kaddamar da ayyukan gadan-gadan Haruna Mamman Bago na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
gaida Haruna Mamman Bako kafin mu ci gaba ku dan shakata da wannan Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu agogon mu anan yana cewa ƙarfe 2:12 na dare a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har yanzu dai muna jihar Rivers kudancin Najeriya inda Lamido Abubakar Sokoto ke zantawa da Usman Muhammad dan asalin jihar Bauchi dake zaune a garin Port Harcourt. Bakon shirin wanne a can baya ke rayuwa ta hanyar bara. Yayi nasarar samun canjin rayuwa bayan da ya fara tukin wata motar jigila. A yau shirin zai mai da hankali ne akan wasar kwallon na kasassun arewacin Najeriya mazauna Port Harcourt. To amma za mu tashi ne daga inda wakilin sashen Hausa ke tambayar Usman Muhammad ainihin sahihancin wasu bayanan da ke cewa har yanzu ƴan arewacin Najeriya na tururuwa zuwa yankin kudancin kasar da sunan sana'ar bara.
Duk mutumin da ka ga yana bara, to in ka duba akwai abun da ke tattare da shi. To amma mi ga duk mutanen mu, duk mutumin da Allah ya forewa in har yana da niyan barin ta a zuciyar shi kuma Allah ya taimake shi ya samu abun da zai batta, to ya dace a ce ya battan domin mi ya dan nemi wani abun da zai dan ringa taimakawa kansa. Ka gane, idan ya ringa taimakawa kansa shi ma zai taimaka a wani, saboda ita barin ta a zuciyar ki. Idan akwai waɗanda suna da shi din za su iya barin ta, to amma ba su battan ba, to Allah ne bai kawo musu lokaci ba. To amma duk mutumin da yake son barin ta da izinin Ubangiji, in dai yana son barin ta, to zai barta, saboda mai Allah zai buɗa masa ko da yaya ya sa abu a ransa cewa ina so in na samu kaza zan ringa yin kaza a hankali, sai Allah taimake shi wannan abun da ya fara din sai ya dore. To amma idan ka ce ba za ka barta ba ko kuma baka sa tunanin za ka barta ba, to haka sai ka yi ta yin ta. Kaga ni, to in za tunanin ga duk mutanen mu da wanda yake so ya taimaka kanshi, kaga zai sa tunanin cewa to ni ma ya dace a duk sana'a da ka san na rayuwar duniya akwai sana'an da kai kake so yi a ranka, akwai kuma sana'an da daidai zaka iya yi a matsayinka na nakasheshe. Tunda yanzu kana da nakasa, ba za ka ce ni zan je in sayi kurar ruwa in ringa turawa ba. Kana da nakasa, ba za ka ce ni zan je in ringa yin aikin gini ba. To amma mi akwai ayyukan da kai kanka in ka gani a nakasan naka za ka ce ni zan jarraba abu kaza don ya taimaka min. To kaga tunda har ka sa jarraba shi a zuciyanka, to za ka iya jarraba shin kuma to za ka kimanta kuma to me ya dace na yi na wannan jarraba wannan sana'a. jama'an. To kaga wannan jana'in kuma ka fara jarrabawa, to zai irin Ubangiji kuma sai Allah ya tallafa maka akan wannan jarrabawan da kai, sai Allah ya sa kamar gabaran ma ka aje ta kace tun da ma ashe ga zan iya yin abu kazan nan, ya zan to ban yi ba, kuma gashi yanzu Allah ya taimake ni, ni ma ina yin abu kazan nan, Allah ya taimake ni na barbaran nan. Ko baka ba, to dukkan mutumin da yake so ya barbara, kaga in ya sa abu a zuciyarsa na ga abun da nake so yi, Allah zai taimake shi akai. To amma in kaga mutum bai barbara ba, to dama bai yi niyan barin ta ba, ko kuma ya fi so ya ta yin ta ne har iya lokacin da Allah ya sa zai iya barin ta.
Yawa, to bari mu tabo wani batu a takaice maganar wannan wasar kwallo da guragu suke yi a nan birnin Port Harcourt. Kamar ya za ka yi mini bayanin yadda kuke wannan wasa ta kwallo?
Eto wannan wasa da muke, kamar ka ga inda muke tafi akan wannan boris din, haka muke wannan wasanni. Tunda yanzu duk wani duk shekara yanzu za a yi festival a nan Najeriya, state da dama suna zuwa. Ko wannan shekaran da aka yi a nan Abuja, ka gari ba sai ta zo na daya. Ka gani suka ci Abuja, suka zo suka ci Plateau, suka zo suka ci Kano. Ka gani kuma duk ɗan arewan mu ne yawanci mu. A cikin nan jihar Riba ba wani baya, ba wani are. Duk ɗan arewa ne, kuma rabi ɗan Kano da ɗan arewa da ɗan Bauchi da ɗan Inani da ɗan Adamawa, haka muke buga wasan. Ka gani kuma haka muke samu mu je mu hada kai, mu je mu samu wanda suka dan fi mu iyawa, mu je mu hadu da su, mu je kuma mu je wasan, mu je mu ci wasan mu dawo. Ka gani? To amma mi idan muka je muka ci wasan muka dawo, to jaha kuma ta yi kokari ta biya. Sallame ku dan abun da kuka dauko a ce an sallame ku, shi kuma sai kaga har yanzu, yanzu kaga an je an ciyo kofin nan amma har yanzu ba a biya ba. To da daman mu wanda idan an biya wannan kudaden ma na daukan kofin da muka yi, da daman mu ma za su daina bara albarkacin wannan, ka gani? To duk ba a biya ba. To shi yasa kaga muna wasannin, wasu suna wasannin sun sa rai a wasannin, to amma kun je wasa, kun je kun yi wahala, kun ci wasa, kun zo ba a biya ku ba, ka gani? To wani wasa in yazo ma sai ka ce ma kun je ma wahalan banza za ku yi, amma mi wasa ba a ce an daina. Muna nan dai har gobe muna yi, kuma muna nan muna jiran gwamnati da ta daure duk abun da muka yi irin wahalhalun mu, ya kamata a ringa biyan mu, kuma duk inda aka je wasa ya kamata mu ma da yake mu ma wasannin nan shi muke yi, ya kamata ba kar a ringa nuna mana ko cewa a waɗannan ai kaza ne, ba za a biya su ba, waɗannan a biya su kaza, ba haka bane. Duk inda aka je wasa, in kuka je wasa, tafiyan ku guda ne da ku da masu kafa, komai naku ɗaya ne, duk abun da aka ba mai kafa shi za a baka. To ka gani ya kamata a ce kuma gwamnati ta ringa duba ko ta albarkacin mu din, ya kamata a ce a ringa taimakawa in kun je wasan kun dawo dan a ringa biyan ku. Yanzu fa kaga za mu je wasa sai mun je bara, mun dawo majority mutanen mu sai an je bara an dawo, a zo a je training, kun tashi training na safe sai kun je kun yi bara, ka je training ka dawo, ya dace a ce ka je kai wanka, ka ci abinci, ka dan yi bacci na awa 2 ko zuwa 3. To amma kana dawo a training ko minti 30 ba za ka yi ba za ka tafi bara. To kaga ina ci gaba anan. Amma yau aka ce kana wannan wasan, in dai za ka je kai training ka dawo, gwamnati kake wasa, to ya kamata gwamnatin ta kula da kai. Duk kuma jihar da kake a nan Najeriya, in dai za ka yi wa jihar wasa, to ya kamata a ce jihar nan tana kulawa da ku. Bai kamata a ce sai kun je bara kun dawo ku yi training ba. Bai kamata a ce sai kun yi training kun dawo ku je ku yi bara ba. Ka gani? To abinda muke fuskanta kenan.
To jama'an sarrafa kakar ku shafa fa shirin na kasa ba kasawa ba. Ke zo muku daga nan Civic Center a birnin Port Harcourt tare da ni Lamido Abubakar Sakkwato. Bari mu sake dawa gare ka. Misali kamar menene yanzu kiranka na karshe a cikin wannan shirin dungurungun?
Kirana na karshe shine kawai abinda zamu yi cewa gwamnatin Najeriya da kuma mutanen Najeriya masu dan abu hannu haka, ka duk kuma mutumin da yake da niyan taimakawa, ka duk ba kuma kaina ko ni kadai ba, duk mutumin da ka san yana da karamin karfi, ka san shi na kasa, akwai mutum za ka ganshi da lafiyarsa magidanci ne, bai da abun da zai ci, ko ba haka ba? To yanzu haka ga duk mutumin da Allah ya azurta shi in zai iya taimaka, duk mutumin da yake mai karamin karfi ne, ba sai na kasheshe ba, muna neman taimako daga wajensu da kuma gwamnatin Najeriya a taimaka wannan kasassu da masu kananan karfi da kuma dukkan mutumin da suka manyan wanda ba su da abinci a gidajensu. Duka muna neman gwamnatin Najeriya da masu arzikin Najeriya da dukkan mutumin da yake zai iya taimakawa, ba wai sai nan jihar Riba ba, duk Najeriya gaba daya, a taimaka, domin ana taimakawa to mu kanmu za mu ji dadi, ba za ma mu so mu baro arewan ba. In ana taimaka ko ba za mu so mu ga yan uwanmu, yau an taimaka ma wannan bai samu wata bangaren ka kai shi ma zai samu, an taimaka wannan wannan bai samu wata bangaren wannan shi ma zai samu. To kaga idan ba a taimakawa fa, yanzu a takaice gwamnati ta cire kudi, ta ce a taimaka na kasassu, kudi bai zo hannunsu ba, ta cire abinci, ta ce a raba na kasassu, abinci bai zo hannunsu ba, ta cire sutura, ta ce a raba na kasassu, sutura bai zo hannunsu ba. To kaga ya min ya za a yi a ce an daina bara, eh? To amma duk abin da aka ce yau mai arziki zai iya taimakawa, akwai mutane mutane wanda da dama za su iya taimakawa na kasa su wanda yance za a hana bara baran nan fa abu kalilan ne zai sa a daina bara domin me duk mutumin da yace zai taimaka za a taimaka gwamnati za ta taimaka to baran nan ba komai bane me baran rishi duk mutumin da aka dauka kace kai wani sana'a zaka iya yi abu kaza zan iya yi ko kuma wani sana'a kake abu kaza nake kaga in dai kadan tallafa mishi to shi kuma albarkacin ka tallafa mishi zai sa ƙarin tunanin yin wannan abun a zuciyar shi to taimako bai zo ba kaga kuma ba yanda za a yi amma mi in taimakon na zuwa kaga zai ba zai tsaya mai tunanin bara ba bara ai ba sana'a bace
to madalla muna miƙa godiya sosai da ka samu lokaci ka anshi wannan gayyata kuma muka tattauna da kai a cikin wannan shiri
nagode ba da alhamdulillah ni ma ina godiya da Allah ya hada mu da kai kuma ka zo ka same mu muka yi shirin nan ina gyaran moto na bar gyaran na zo saurare ka mu yanzu muna kira ga gwamnati ga kuma dukkan manyan Najeriya duk mutumin da yake so ya taimaka mana kaga dai motocin mu ga su nan tsofin motoci ne ya kamata gwamnati ko yan kasuwa su taimaka su dan sai mana motoci dan taimaka mana da dan wasu abubuwa haka nan wanda mu ma zamu taimaka na baya gare mu wanda kuma zamu taimaka wanda suke tare da mu to idan Allah ya taimaka mana sai kaga gaba ɗaya muna taimaka juna mu sai gabaran nan ba za a ga muna yin ta kan titi ba to shine muke bara gwamnati da kuma dukkan mutanen da suke yan kasuwa da attajirai ga duk mutanen da suke da imani su taimaka ya kamata su taimaka mana ga mu gajeyu saboda baran nan da muke mu ba a santa muke yi ba abin da ya kama mu dole ne sai mu yi shi yasa
to masu sauraro nan shirin na wannan mako ke kammala haka kuma nan wannan hira ta zo ƙarshe a madadin bakon shirin na kasa Usman Muhammad Gurgu direban motar jigila da wakilin muryar Amurka a jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai a makon gobe idan Allah ya so
a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan Ghana.
Jaridar da Hera da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine wani tsohon soja ya nuna shakku dangane da hannu da aka ce wasu manyan jami'an ɗan sanda na da shi a cikin mulkin nan na Madafa. Jaridar ta ce wani masanin lamarin tsaro Colonel Meritaya Festus Babwaje ya faɗa cewa 'yan sandan nan guda biyu manya da aka yi wa tambayoyi dangane da juyin mulkin da ake zargin wasu jami'an soji da wasu mutane sun shirya domin saka lamarin tsaron ƙasar cikin ruɗani wani abu ne da akwai shakku ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar cewar Dr. Agbajo na da hannu dumu-dumu a cikin wannan yunkuri ba na san shi amma ba zan iya baya da wuya a kansa ba amma ba ni da yakini Dr. Agbajo ba zai kasance cikin wannan munakisa ba Dr. Agbajo ba mutum ne mai yin juyin mulki ba wanda zai sa hannu a cikin kokarin kifar da gwamnati ne ba zalge da ake wa kowane ne dangane da cin amanan kasa yanzu haka wani mummunan lamari ne sai kuma jaridar da Daily Dispatch wacce ta ruwaito wannan labarin jam'iyyar NDC ta gabatar da sunaye 51 na gwamnatin Akufo Addo da ta nunawa gwamnatin 'yan uwa da dangi jaridar ta ce babban jam'iyyar adawa NDC ta gabatar da sunaye na wasu mutane da take nuna cewar dangi ne da 'yan uwa a cikin gwamnatin Akufo Addo a wani taron manema labarai a jiya jami'in sadarwa na jam'iyyar Sabi Jamfi ya gabatar da sunaye 51 na dangi da 'yan uwa da suka siffanta a cikin gwamnatin Akufo Addo da gwamnati na 'yan uwa da dangi da ba a taba yin irin ta ba sai kuma jaridar Daily Guide wacce ta ruwaito cewar majalisar dokoki ta amince da rancin dolar Amurka miliyan 600 na koko duk da kin amincewar marasa rinjaye jaridar ta ce majalisar dokoki ta amince da barbar rance na dolar miliyan 600 dangane da ainihin bunƙasa sarrafan koko an dakatar da ainihin jefa ƙuri'a akan wannan yarjejeniya a ranar Talata a dalilin kin amincewar marasa rinjaye dangane da yadda za a yi amfani da wannan kuɗi Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito NPP zuwa NDC ba za mu nada makiya su tafiyar da gwamnati ba. Jaridar ta ce jami'iyar New Patriotic Party da ke mulki ta faɗa cewar ba za ta nada makiya su tafiyar da gwamnati ba dangane da korafin da babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC ke yi cewar gwamnatin Akufo-Addo tana tafiyar da mulki ne a ƙarƙashin dangi da abokai na wannan gida na Akufo-Addo. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau, ina so ne majalisar tarayyar Najeriya su yi mana wani doka wanda zai shafi duk wani dan shekara 60 walau namiji ko mace, idan suka je asibiti a rika ba su magani a kyauta. Dalle idan aka yi haka, duk wani dan shekara 60 namiji ko mace aka ce za a ba shi magani kyauta a asibiti, lalle an taimake shi kuma an mutunta shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, magana abun didi Bauza Bauza local government ya hakki dan Najeriya. A gidan gaskiya ina kira gaba da shugaban kasa da Muhammadu Buhari, yana da kyau a yi wayoyi a dan tiya dai ruwa a ce kasan nan talaka bai gane inda an kama hata ba. Ga matsaloli sun dabe da wanda gwamnati, babu tsaro, babu ruwan sha, babu magani, babu wutar lantarki kaco kan cikin shekara hudu ya gagar gwamnati da Muhammadu Buhari. Ko waɗannan abubuwan ɗaya yanzu kenan haka gwamnati za ta ƙare shekara hudu ta ƙare shekara hudu, talaka bai san nuna ne ayyukan gwamnati ba, bai san ina aka tunkara ba, kuma an ce canji da haka za a yi canji. Saboda haka muna kira ga shugaban kasa da Muhammadu Buhari da 'yan majalisunsa da sanatocinsa da gwamnoninmu arewacin Najeriya 19 yau, babu wani gwamna mai tsaga ya tsaya ga abin da yana talaka arewacin Najeriya. Ina ci gaba kullum talakin da shi aka yi haihuwa cikin ruwa, rana, zafi, a ce a je a kaɗa ƙura, kuma sai an ƙara ayyaki da shi. Saboda haka Muhammadu Buhari ya gyara mulkinsa akwai kurakurai, don mutum ba a ci gaba ba, an samu matsala wajen tsaro, amma tsaron an yi abubuwa ya sa ku juyewa ba. Saboda ga hannun kidnapping kullum, Kaduna, Zaria, Zamfara, Katsina suna cikin bala'in kidnapping, kana cikin gidanka aka so a kama ka da rana tsaka a tare tituna a an shi kuɗaɗen mutane, wasu a tare da matansu, wasu a tare da 'ya'yansu, abin an rasa ina aka haife mai. Saboda haka a tsaya a gyara hancin Allah bai kai shi daga ba, akwai tarki tarkitiri wanda gwamnati kai na ko kan suna zata aika abin tarkitiri. Saboda kuma ka bai sai ina aka bisa bai amfana ba, nashi wani nashi bai amfana ba.
Kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya nemi babban attorney general din kasar William Barr da ya kira taron manema labarai domin ya wanke shi daga duk wani zargi da ake masa kan ganawar wayar tarho da suka yi da shugaban Ukraine, amma alƙalin ya ki amincewa kamar yadda jaridar Washington Post ta ruwaito. Jaridar wacce ta ambato su da ke da masaniyar wannan lamari ta ce wannan ta yi da shugaba Trump ya yi wa ba na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin ta wato fadar White House ta saki takardun da ke dauke da bayanan tattaunawar da shugabannin biyu suka yi, wanda suke dauke da kiran da Trump ya yi wa shugaba Vladimir Zelensky da ya binciki abokin hamayyarsa Joe Biden. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan na barazanar cewa shi fa zai fara wato zai kara karfafa dangantaka hudu soji da Rasha idan har Amurka ba ta janye takunkumin sayan jiragen yaki da ta kakaba ma kasarsa ba. Gargadin na zuwa ne gabanin wata ganawa da aka tsara Erdogan zai yi da shugaba Trump a mako mai zuwa.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Apo da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni, da injiniyanmu ta yau Zainab, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.